إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك السادوة أولا مسلا شيء متارك البركة مسلا شيء نقول لك هذا كينا تشكين قرن بوشي أجهر بوشي أولا يمشي نلا ربا yawmuna 12 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446, wanda kuma yake daidai da 12 ga watan 3 miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun, wanda zamu ci gaba da tafsirin ayata aya ta 96, idfa billati hi ahsanu sayya'a. Bismillah,
a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Idfa billati hi ahsanu sayya'a nahnu a'lamu bima yasifun. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. كتوري وتؤمن ديك ملك يود ساكمكو ما في كو ka ture abu mara kyau da sakamako mafi kyau. Nahnu a'lamu bima yasifun, mune mafi sanin, mune muka fi sanin abinda suke sifantawa. Wannan aya Allah subhanahu wataala yana dora annabinsa sallallahu alaihi wa sallama akan turba, ta yadda zai yi mu'amala da waɗanda suke nuna masa kiyayya, waɗanda suke faɗa masa maganganu suke sifanta shi da sifofi marasa kyau iri-iri, suke ƙaryata shi dare da rana, suke sifanta abin da ya zo da shi da cewa asatirul awwalin, tatsuniyoyin mutan da ne. Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa cewa ya san abin da suke gaya masa, kuma Allah ya san cewa waɗannan maganganu da suke faɗa masa suna baƙanta masa rai. ولقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون, mun san cewa abinda suke fada maka yana bakanta maka rai. To amma kai musu mu'amala sabanin yadda suke tsammani abinda za mutumin da ya bata maka zai yi tsammani in ka tashi ramawa, kai ma kai masa ba daidai ba, kai masa mummuna irin yadda ya maka, saboda shi ba ya san wannan shi ne sakamakon da ya cancanta. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, to in ka tashi kai ka mayar musu da mafi kyau ba, sakamakon da za ka yi musu, ramuwar da za ka yi ba ka yi musu mai kyau ba, a'a ka yi musu mafi kyau, abinda ba za su yi taɓa yin tsammani ba. Allah yake nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa da wannan zai yi galaba a kansu, yayin da ya kasance suna masa mummunar mu'amala shi kuma yana musu kyakkyawa, bal yana musu ma mafi kyau, to babu shakka wannan zai sage, zai kashe musu gwiwa, zai sa gwiwoyinsu su yi sanyi, za su ƙara fahimtar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikinsu daban yake, ɗabi'unsu ɗabi'unsa ba irin nasu ba ne, kalarsa ba irin tasu ba ce. To kuwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da waɗanda suke masoyansa da waɗanda suke maƙiyansa. bai taba daukan fansa ba saboda an bata masa man taqama li nafsihi qattu ba taba bata masa ba yace zai dau fansa saboda bata masa kawai gaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata rai to an taba wani abu da ya shafi addinin Allah anan fa ba za a ga sassauci ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai nuna fishin sa ya nuna bacin ransa yayin da aka taba wani abu na addinin Allah amma dan a taba shi mutuncin sa duk da cewa mutuncin sa mutunci ne da babu mutuncin da ya kai nashi shakhsiyar annabi sallallahu alaihi wasallam shakhsiya ce da babu irin ta kuma taba ta taba addini ne taba annabi sallallahu alaihi wasallam da cin zarafin addini ne mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi duk wani mutunci da kake zato amma duk da haka shi a karan kansa baya mayar da mummuna da mummuna kamar yadda nana Aisha take cewa la yajuz sayyi'atu sayyi'a baya mayar da mummuna da mummuna walakin ya'fu wa yaghfir yana gafara ne yana afuwa ne yayyafiya aje mun fara kawo misalai daga cikin misalai na sirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbata a cikin ingantattun hadisansa wanda suke labarta mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wannan umarni na Allah yace da shi idfa billati hi ahsanus sayyi'a je mun fara batun Abdullah ibn Ubay ibn Salul rasul munafiqin wanda yake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shiga sauri an gama shiri tsab za a dora masa kambun sarauta za a nada masa rawanin sarauta sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka Madina sai ya zama da duka mutanen Madina sun koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun sakar masa ragamar shugabancin su wannan yasa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya rike abun a zuciyarsa ya zama da ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma zama na munafici duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuro zai yi na ci gaban addini na ci gaban musulmi shi kuma sai ya rike masa kofar ungulu lokacin da za a fita yakin yaƙin Badar wasu da yawa daga cikin wasu ƙabilu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi ya ziga su har an fita tare da su ya ziga su suka janye lokacin za a fita yaƙin Uhud ba Badar ba yaƙin Uhud shi ya ziga su janye kar su bi annabi sallallahu alaihi wasallama kada a je a kashe su a banza kamar yadda yake ce musu a je mun faɗi ruwayar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya wuce ta gaban majalisarsa yana zaune tare da wasu musulmi da yahudawa da mushrikai annabi yana kan abin hawarsa yana kan jakinsa ya goyo Usama ibn Zaid ibn Haritha yana zuwa sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tayar musu da kura annabi ya sauko ya yi musu sallama ya kama ya musu wa'azi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya ce maganar da kake faɗa haka take kuma magana ce da babu wacce ta kai ta kyau amma ka yi zamanka a gidanka duk mai so ya ji wa'azinka ya je ya same ka inda kake ba sai ka zo nan kana takura mana ba a lokacin Abdullahi ibn Rawaha wanda shi ma ƙabilarsa ɗaya da shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul Khazraj ne ɗan ƙabilar Khazraj ne shi ma Abdullahi ibn Rawaha ɗan ƙabilar Khazraj ne amma a lokacin shi ya musulunta ya ce ya Rasulullahi ka riƙa zuwa nan majalisar tamu kana mana wa'azi ya bayarwa da Abdullahi ibn Ubay martani a nan ne rikici ya kaure aka shiga mayarwa da juna bakakken maganganu har ma abin ya kusa ya rikice ya zama fada ya zama yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi talallashin su yayi ta kwantar musu da hankali har kowa ya nutsu daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawa abin hawansa ya je ya samu Sa'ad ibn Ubada wanda daman ya fito ne domin ya je ya duba shi baya da lafiya ya je ya gaya masa cewa gashi abinda Abul Hubab shine Ibn Salul din Abu Hubab al-Kunyasi ce kiga abinda yake fada ya ce mun kaza da kaza Sa'ad ibn Ubada wanda shine shugaban kabilar su gaba daya a Madina yace kai hakuri ka yafe masa kaji labarin sa aida an gama shiri tsaf shi za a bawa shugabanci sai kuma gashi ka zo Madina kai wo hijira duk komai ya rushe wannan ta sa ya kullace ka a zuciyarsa kai da muka ce wannan illar mutun ya sa ya kwallafa ransa ga shugabanci kenan ba abin da ba zai iya fadawa cikin sa ba inda ya kwallafa kansa cewa sai ya zama shugaba a komai ma a siyasa ce a kasuwanci ne a addini ne ya sa wa ransa cewa shi dole sai dai a bi shi shine shugaba to wannan kwallafa rai akan shugabanci ba abin da ba zai sa shi ba zai sa shi ya kaucewa hanya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya nemi a bashi shugabanci kanku bashi saboda karshe sai ya saki hanya to shine daga baya bayan yakin Badar Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yaga yadda aka kashe manya-manyan Qurayshawa manya-manyan Larabawan Makka Qurayshawa yace lalle wannan al'amari ya riga ya fa ya bunƙasa don haka ku zo mu yi musulunta mu yi wa manzon Allah mu baya wannan shi ne dalilin musuluntarsa ganin cewa abin ya fi ƙarfinsa in ya ce zai fito ƙarara zai yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam a kan addininsa ba zai kai labari ba don haka ya ce wa 'yan uwansa kawai ku zo mu yi mu baya mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam to duk da cewa ya shiga musuluncin amma bai dakata ba ya ci gaba da yi wa musulunci kafar ungulu yana ta masa kulle-kulle a ƙarƙashin ƙasa ya zai ga an karya musulmi daga cikin irin abubuwan da ya yi na cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Jabir ɗan Abdullah wanda al-imamul Bukhari da Muslim suka rawaito Jabir ɗan Abdullah yake cewa mun fita wani yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama shine a wasu ruwayoyi sun ce shine ghazwatul muraisi a lokacin mutanen Madina mutanen Makka al-muhajiruna da mutanen al-ansar mutanen Madina suna zaune wuri guda sai wani daga cikin mutanen al-muhajirun sai ya daki wani daga cikin mutanen al'ansar ya dake shi ta baya wato ya dake shi a duwawunsa a wajen larabawa wannan wulakanci ne mutum ya dake wani dan uwansa da hannunsa ko da kafarsa ta bayansa a duwawunsa to kawai sai shi wannan al'ansari mutumin Madina sai ya ce ya al'ansar wato wayo mutanen ansar wata suka masa ɗauki an masa wulaƙanci saboda haka mutanensa suka yi wuta shi ma al-muhajiri mutumin Makka da suka yi hijira Madina ya ce ya al-muhajiri su ma mutanen Makka suka yi wuta fada zai kaure tsakanin waɗannan jama'u guda biyu kuma dukkansu musulmi kuma a lokacin an fita yaƙi da kafirai kaga abu ba zai kyau ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jiyar da manzansa wannan kiraye-kirayen da suke yi wa juna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haza menene yake faruwa sai aka ce masa kasa'a rajulun min al-muhajirin rajulan min al-ansar fa qala al-ansari ya lil-ansar wa qala al-muhajirun muhajiri ya lil-muhajirun aka ce masa wani mutum ne daga cikin mutanen Makka ya daki wani daga cikin mutanen Madina ta bayan sa saboda haka ya kirawo dangin sa ko ɗan uwansa ɗan kabilar sa shi ma wanda ya kira ɗan garin su annabi ya tashi ya same su yace da'uha fa innaha muntina ku bar wannan magana na kabilanci kabilanci abu ne mai doyi haka annabi ya kira abu abu ne mai doyi mai wari yadda a ɗabi'arka da Allah ya yi ka nan mutum lafiyayye kake gujewa dukkan wani abu mai wari ba ka zo ka zauna da shi ba ko ka rayu da shi ko da ko daga jikinka ya fita so ka za ka karbi da shi to annabi ya nuna musu haka ƙabilanci yake abu ne da ya kamata duk mutumin da yake da lafiyayyen hankali ya guje shi ya kyamace shi kamar yadda zai kyamace abu mai wari ce da'uha fa innaha muntina ku bar wannan kiraye-kiraye na ƙabilanci ƙabilanci abu ne mai wari to daga nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo da kowa hayyacinsa ya dakatar da wannan fitina da take neman ta faru to lokacin da al-ansar lokacin da al-muhajiruna suka zo madina yan kadan ne to amma a hankali suna ta yiwo hijira suna ta yawa suna ta karuwa kuma sannan ga auratayya ana ta yi sai aka wayi gari kuma al-muhajiruna sun fi yawa a madina wanda da su ne yan kadan tunda hijira suka yiwo daga wasu garuruwa suka zo madina to amma tunda ana ta yin hijira duk waɗanda suka musulunta daga garuruwan su suna yin hijira zo su samu annabi sallallahu alaihi wasallam a madina su zauna a madina duk wanda kuma yayi hijira daga ko ina ne ba wai daga makka kadai ba ko daga yaman ko daga ina yayi hijira to sunan shi al-muhajir ya shiga cikin tawagar muhajirun to ana haka sai muhajiruna suka yawaita har ma suka zo suka fi mutanen asalin ɗan asalin mutanen madinar yawa to sai ɗan gulma suka je suka gaya wa abdullahi ibn ubayy ibn salul cewa a hankali fa mutanen nan sun zo za su fi mu yawa ko ma sun fi mu yawa shine sai yake cewa awa qad fa'alu abinda suka tsara mana kenan abinda suka aikata mana kenan sai yake cewa wallahi la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall wallahi inji shi abdullahi ibn ubayy ibn salul shugaban munafikai yace wallahi idan muka koma madina sai mafi daukaka yana nufin kansa sai mafi daukaka ya fitar da mafi kaskanci daga garin madina yana nufin shine mafi daukaka mafi daraja a madina sai ya fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi kaskanci wal iyazu billah lokacin da ya fada haka labari ya ji kunna annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sayyidina umar ya tashi a fisace yace ya rasulullahi da'ni adrib unuq hadha almunafiq da'ni adrib unuq hadha almunafiq ya rasulullahi qalini in sare wa munafikin da wuya qalini in tsinke masa wuya duk sun san munaficin sa saboda munaficin sa ya bayyana karara baya iya danda kiyayyarsa duk da yana nuna cewa shi ma musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a da'ahu rabu da shi kyale shi la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu kada ku bude kofa kafirai su rika yada cewa muhammad yana kashe sahabbansa saboda waɗanda ba su san ɗabi'ar shi wannan mutum ba da ire-irensa za su ɗauka sahabbai ne su ba daga nesa za su zaci sahabbai ne don sun gansu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ana ganinsa a masallaci ana ganinsa a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yaƙi za a fita ana fita tare da su saboda haka za a ɗauka daga nesa cewa su ma kamar sauran sahabbai suke to da zarar aka ji labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da izini an kashe abdullahi ibn ubayy ibn salul to mutane daga nesa za su rika cewa a'a to ya mutumin nan yana lallashi mu yana lallaba mu sai mun zo mu musulunta karshe mu ba ya kashe mu to kaga shikenan an sa wa mutane shubha da za ta sa su gujewa addinin to annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hikimarsa duk wani abin da zai haifar da barna, ko da kuwa akwai maslaha a ciki, amma zai haifar da barna wacce ta rinjayi wannan maslaha da ake tunani, to annabi zai dakatar da aikata wannan abu. Kashe shi halal ne saboda yadda yake nuna kiyayyarsa, yadda yake cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama. To amma wannan aikata wannan halal din zai iya jawo barna kuma mai muni, a ja a sa wa mutane shakka da shubha akan musulunci, ya zanto mutane suna jin tsoron su musulunta. A yi amfani da wannan a riƙa gaya wa mutane, kar ku sake kuma bi mutumin nan, ba ku ga wane ba da suka bi shi, ba ku ci cewa da an kashe su ba, ce da da'ahu la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu. Duk irin wani abubuwa da ya riƙa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi shi kuma kyautata masa yayi. Babban abin da ya faru, kamar yadda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abdullahi dan Umar, lokacin da ya rasu, labari ya zo akwai ɗansa Abdullah, shi ma sunan shi Abdullah, Abdullah ibn Abdullah ibn Salul. Lokacin da labari ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, yana jin ciwon abin da mahaifinsa yake yi, saboda lokacin da ya yi waccan magana da in raja'na ila al-madinati la yakhrujanna al-a'zu minha al-adhal, labari ya zo wa ɗansa, sai ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya rasulullah, lalle na san ka ji labarin abin da mahaifina ya faɗa mara kyau mara daɗi a kanka. Na san mahaifina ne, shi ya haife ni, kuma abin da yake faɗa ya yi muni ƙwarai da gaske. Ya rasulullahi, maimakon a bari wani ya kashe shi, in riƙa jin zafin cewa wane ya kashe min mahaifi, duk inda na gan shi in riƙa jin abin a raina, tunda ɗabi'a ce ta ɗan adam, mahaifinsa ne, ko ma me ya yi masa. Ya ce, to ƙarshe wani ya kashe shi cikin sahabbai, abin shaiɗan ya yi amfani da wannan damar ya sa ni ma in kashe wannan mutum, a banda ni in kashe shi da kaina, a banda ni in kashe kayana. Ya je ya tare ƙofar shigowa Madina, ya ce, babansa ɗin ya zo shigowa, ya ce, ko dai ka janye wannan maganar da ka faɗa a kan annabi sallallahu alaihi wasallama, ko kuma ni da kai ne. Bai bar shi ya shigo Madina ba sai da ya ce ya janye maganarsa. To lokacin da rayansu, ɗansa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinhu wa salli alaihi wastaghfir lahu. Ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa uku. Ya ce, ya rasulullah, ka bani taguwarka in sa shi masalin kafani da ita, ka bani taguwarka masalin kafani da ita, kuma ka zo ka yi masa sallar jana'iza, sannan ka nema masa gafara. Ya san irin yadda ya tafka, idan ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ji da daɗi ba. Saboda haka shi kuma ɗansa yana tausaya masa, ya rasulullah, ba ni rigarka in masa kafani da ita, sannan kuma ka zo ka yi masa sallah, ka sallace shi, sannan abu na uku, ka nema masa gafarar Allah, Allah ya yafe masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko taguwarsa ya bashi, ya ce, je ka kai masa likafani da ita. Ya je aka yi masa likafani da ita, ya ce, azinni usalli alai, ka sanar da ni in an gama shirya shi zan zo in masa sallah. Lokacin sayyidina Umar yana tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, da yaje yana cewa zai tafi yayi wa, lokacin da aka gama shirya Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, kazo aka gaya wa annabi ya tashi zai wuce game ya masa sallah, sayyidina Umar ya rike rigarsa, ya rasulullah, ya zaka yi masa sallah, bayan shi ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza. Sayyidina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Umar, ka rabu da ni, ka kyale ni, ta'akhkhar anni, rabu da ni. Ya ce, ya rasulullah, ya za ka yi masa sallah, ba za ka yi masa sallah ba. shi kansa Umar daga baya sai da ya ga nauye da ji nauyin ya aka yi aiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan karfin hali amma a lokacin abin yana cin sa tuban din da ya gama rayuwarsa wajen cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da cutar da sahabbansa da ya hada shubha da wayi da wayi kuma shine yanzu Annabi zai je ya bayan ya bada rigar sa an masa likafani kuma ya je ya wuce masa sallah to abin ya damu sai da Umar Annabi ya ce ka rabu da ni yace ya rasulullah yace ya Umar inni khuyirtu fakhtartu zabi Allah ya bani kuma na zaba ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum Allah zabi ya bani yace ka nema musu gafara ko ka nema musu gafara idan zaka nema musu gafara sau 70 din nan usulobi ne na larabci ma'ana sau ba iyaka Allah ba zai gafarta masa ba yace to Allah ya bani zabi yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum yace da na san cewa law anni a'lamu anni in zittu ala 70 yughfar lahu zittu alayh law a'lamu anni law zittu ala 70 yughfar lahu zittu alayha da na san cewa idan na kahara sama da 70 da aka fada za a gafarta masa to zan yi sama da 70 din ga gafarta masa to ka duba irin wannan mutumin da yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan tsiyataku da rashin mutunci kala kala tsibi tsibi ka duba lokacin da hadithatul ifk lokacin da aka yi wa nana Aisha kahgi shi wannan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine farkon wanda ya fara yada maganar da jifan sayyidatuna nana Aisha wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so cikin matansa yar wanda ya fi so cikin maza sayyidina Abubakar cikin da ya jefe aka suka jefe ta da lalata shi wannan shi ya fara shi Abdullahi ibn Ubay shi ya fara daga nan kuma sauran munafukai da waɗanda da wasu waɗanda da wasu musulmi waɗanda shedan ya rude su suka shiga yada maganar amma duk da wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama har bayan mutuwarsa sai da ya bi shi da kyautatawa irin wannan amma wannan duk ba zai amfane shi ba kamar yadda Allah ya ce falan yaghfir Allah lahu Allah ba zai gafarta musu ba saboda haka duk yadda ka kai wato ga samun wani tagomashi na neman gafara da za a yi maka in matukar dai baka tsaya ka aikai na kwarai ba to ba lallai wannan abin ya amfane ka ba musamman ma abin da ya shafi imani da kyakkyawar aqida musamman abin da ya shafi zunubi Allah yana gafarta shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in zunubi ne wannan zaka iya samun gafarar Allah amma shirka da Allah da kafirci duk duniya za ta hadu tana nema maka gafara Allah ba zai gafarta wa mutum ba idan har ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda shine Allah subhanahu wataala ya lamince masa addu'o'insa Allah ya ce ko kai sau 70 ba za a gafarta musu ba to wane ne kuma ya isa ya ce shi nema wa mushriki gafara za ta amfane shi ba ta amfane shi ba daga cikin irin kisoshin da suke tabbatar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gudanar da rayuwarsa wajen dabbaka irin wannan tarbiya da Allah ya masa da idfa billati hiya ahsanu sayya'a akwai hadisin Jabir da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito Bukhari ya ruwaito daga Jabir dan Abdullah yake cewa wata rana mun fita yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama muna dawowa sai ainihin baccin rana sai ya kama mu a wani wuri wani kwazazzabo ne da bishiyoyi masu kaya da yawa a gurin sai muka tsaya domin mu yi rurrubi a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbansa su dan huta su dan yi baccin rana kaɗan kafin azahar to saboda haka kowa da kowa sai aka warwatsu ana ta neman kowa yana neman yar bishiya da zai je ya samu inuwa inda zai dan kwanta ya huta Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya kwanta karkashin wata bishiyar kirya ya kwanta a gurin yana kailula wato yana dan bacci su ma sahabbai inda suka je suka kwanta kowa bacci ya dauke shi kawai sai cikin bacci sai ji suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran su suka taso a firgice suna zuwa sai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam zaune tare da wani bakauye shi ma zaune kusa da shi annabi yace wannan mutumin ina cikin bacci kawai yazo ya janye takobin da yake jikina ya zare takobin a kaina lokacin da ya zare takobin annabi ya farka yace wane ne zai kare kai yanzu daga gare ni wato yana ganin cewa shikenan ya cimma annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar ya gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man yamna'uka minni waye zai maka kariya yau daga gare ni annabi yace Allah ya sake cewa Allah Allah hasau sai kawai takobin ya fadi daga hannunsa annabi sai ya sa hannu ya dau takobin yace kai kuma yanzu wa zai kare ka yace afwa ya rasulullah annabi ya kale shi idan ya zauna gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka zo suka same shi zaune annabi ce to kunji karshe annabi yace tashi kai tafiyarka to ne yace al afwu inda al maqdira kana da damar ka dau fansa kai ramuwar gayya amma ka ci kaya fi irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake wuro ba lokacin da ya shiga makka yana mai nasara akan kafirai mutanen makka bayan an shafe shekara 10 da fitar da shi da suka yi da shi da sahabbansa daga wannan gari baya ga fitar da shi kuma basu kyale shi ba suka rika bin sa har inda ya hijira da niyyar cutar da shi da niyyar su ga cewa sun fitar da shi daga garin da yake sun kwankwatsa shi da sahabbansa haka suka yi taiwa annabi sallallahu alaihi wasallama bita da kulli iri-iri har ta kai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi nasara a kansu gashi yanzu shi ne ya shigo makka a matsayin fatih wanda ya bude garin makka to a lokacin sahabbai sun shigo kungiya-kungiya kowace kungiya kowace kabila dauke da tutarsu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to a sa mai shela ya shiga garin makka ya yi shela man dakhala darahu fa huwa amin wa man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin ومن دخل الكعبة فهو آمن أي شيء لا أجي أو متى نمكى وأنا دي أي شيء جيران سي كله يا زيلة وأنا دي بيشي تبش وأنا دك يتي فد مكى منسى يا شيء جيران أبو سفيان شيء سلك مكى شيء ما يا زيلة يا كوتا وأنا دي شيء مثلا تين كعبة ko ya shiga ka'abar kanta shi ba ya tsira to kaga ba wanda ba zai tsira ba kenan tunda kowa ne ko ne ba ka da gida baka samu shiga gidan Abu Sufyan ba akwai masallaci ba wanda zai hana ka shiga nan saboda haka manya-manyan jima-jiman shugabannin Qurayshawa sai suka shige ka'aba ka'aba ta shiga makil da su saboda annabi ya ce duk wanda ya shiga nan ya haye saboda sai suka cika Ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi dawafi ya gama ya yi sallah raka'a biyu a bayan maqam Ibrahim ya gama sannan sai ya zo ya kama hannun kofar Ka'aba ga manya-manyan shugabannin Qurayshawa nan waɗanda suka yi ta shirya masa tugu iri-iri ga su a gabansa النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تقولون وما تظنون أني فاعل بكم إذا كنت يكوكي صمان زبك زقا كو أهنو أرزا دكو سكتي أخ كريم وابن أخ كريم وابن عم حليم رحيم سكتي تفت نصفه في النبي صلى الله عليه وسلم نكرك إنسا ونداب أنسا حكيكي أي أما كما سكتي رقا مساء tun yana tsakiyarsu yana cikinsu suka yi ta bin sa da duka da cin mutunci da cin zali da cutar da sahabbansa har ta kai sun shirya da za su kashe shi ma Allah ya sa ya yi shijira ya gudu suka bi shi can ma suna neman sai sun kashe shi to yau ga su a hannunsa sai yadda yi da su me za ku zata zabbuku suka ce to kai dan uwa ne mai karamci kuma ka fito daga gidan karamci duk ƴan uwanka haka suke da karamci kai mai rangwame ne mai hakuri ne mai kaza ne suka yi ta fadar sifofin sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to zan gaya muku irin abin da annabi yusuf ya gaya wa ƴan uwansa la tathriba alaikum alyawm yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamur rahimin babu zargi akan ku babu sauran zargi akan ku a yau Allah ya yafe muku kuma shine mafi rahamar masu rahama mafi tausayin masu tausayi saboda haka ya gaya musu cewa babu sauran zargi ba wanda za a zarga a cikin ku ko a tuhume shi da wani laifi duk an yafe muku yace idhabu fa antum at-tulaqa ku tafi kowa ya zama mai yanci ba wanda za a kama shi ko a ce ya zama bawa sai ya fanshi kansa ko kuma a ce a'a za a binciko laifuffukan da ya yi a baya a yi masa shari'a duk ba wannan annabi ya ce ku tafi a yau kun zama yantattu to kaga wanda ita ce shi ne al'afu inda al-maqdira ya samu ikon ya yi ramuwa amma bai yi ba ka duba tarihin manya-manya waɗanda suka riƙa shiga garuruwa da yaƙi suka riƙa cin garuruwa da yaƙi duk wanda ya shiga gari ya ci shi da yaƙi to sai ya kace-kace da garin musamman manyan garin sai sun ga wulaƙanci innal muluka idza dakhalu al-qaryata afsaduha wa ja'alu izzata ahliha adhilla wa kadhalika yaf'alu haka tarihin yaƙe-yaƙen manya-manyan yaƙe-yaƙen duniya ya nuna tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam har kuma bayan sa in banda yaƙe-yaƙen da sahabbai suka yi wanda suka riƙa kwaikwayon irin abin da ya koya musu amma tun gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar malikatu saba sarauniyar saba'i ita ce take wannan maganar innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha masu mulki in suka shiga gari lalata shi suke yi suka ci su da yaƙi duk lalata shi suke yi wa ja'alu izzata ahliha azilla su mayar da masu daraja a garin ƙasƙantattu a kama su cikin yanayi na wulaƙanci a je a rufe su a ɗaure su wasu a zo a kai su kotu a kunga da yadda aka yi wa abin da wasu daga cikin shugabannin ƙasar Laraba duba Saddam lokacin da Amerikawa suka tumɓuke shi aka kama shi ku duba yadda aka riƙe masa wulaƙanci iri-iri to irin wannan a tarihi ya sha faruwa to amma annabi sallallahu alaihi wasallam daban yake nabiyur rahma ne annabin rahma ne ko da ya zo da yaƙi amma kuma yaƙinsa gaure yake da rahama da jin kansa ba a kashe yaro ba a kashe tsoho ba a kashe mai ibada a gurin ibadarsa kowane addini yake bi yana cikin cocinsa yana cikin bai'arsa yana cikin ina da yana bautarsa ba a taɓa shi kaga kenan ba wai ana yaƙarsa ba ne saboda ya riƙe addininsa bai shiga musulunci ba ai la ikraha fid din ba a tirsasawa mutum sai ya zama musulmi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yaƙin nema wa masu rauni ƴancinsu ne zalicin da ake yi aka hana wa musulmi da musulunci aka hana masa ruwansa gudu annabi ya zo ya buɗe hanya ne mai san musulunci a bashi ya yi wanda zai yi kafircinsa ya zai zauna ya yi kafircinsa ba hana shi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa shiga gari ba ya ce a je a ƙona masu bauta ko da irin bauta suke aje a ƙona musu cocinsu ko a ƙona musu annabi bai yi ba da ya shiga madina shi ne shugaba duka an zo an yi masa mubaya'a kowa ya sallama masa manya-manyan shugabannin ƙabilun larabawa wanda suke madina ausu da khazraj wanda su suke da yawa sun sallama masa tun kafin ya hijira amma wannan shugabancin da ya samu bai sa ya rika cewa aje a rusa wa yahudawa inda suke bautarsu ba ko aje gidajensu a kakkamo su ko mushrikai a hana su shirkarsu a'a amma dai kasu ce za su shiga haƙƙin musulmi kasu ce za su shiga haƙƙin musulmi wanda wulaƙanci ne musulunci ba zai yarda da shi ba amma dan kai addininka inginawa wannan musulunci ya bada wannan shine ma ainihin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka daga lokacin da annabi ya gaya musu wannan fa kharaju ka annaba nushiru min alqubur fa dakhalu alislam suka fito kai kace daga kaburbura aka fito da su kai kace batattu ne suka fito daga kaburbura daga lokacin da suka ga irin wannan dabi'a irin wannan hali da annabi sallallahu alaihi wasallam da rangomen sa idfa billati hiya idfa billati hiya ahsanu sayyi'a suka ga irin wannan dabi'a duk sai suka shiga musulunci su da ake kira at-tulaqa wato wadanda annabi ya bawa yanci to saboda haka irin wannan dabi'a ita ce dabi'ar da ake so musulmi a ko ina a kowane lokaci ya sifanta da ita wajen mu'amalar sa da ƴan uwansa musulmi da ma wanda ba musulmi ba duk wani wanda yake yake da abin da yake da shi na kiyayya a kanka hanyoyi da dama musulunci ya nuna yadda zaka yi galaba a kansa ba sai kun fito ya fito kun rukuma ba kun kaure da fada ka naushe shi ya naushe ka ka zage shi ya zage ka a'a hanyoyi da dama ibn al-qayyim a cikin littafin sabadai wal fawaid ya lissafo su daga cikin hanya ta tara yace ita ce tafi kowace wahala babu wanda yake dacewa da ita sai wanda yake da babban rabo shi ne yayin da mai hasada ya hura maka wutar hasadarsa kai kuma ka kashe ta da wutar ihsaninka yana hura maka wutar hasada da kiyayya da kita kai kuma kana bice wannan wutar da ihsani da kyautatawa duk sanda ya ƙara wuta wajen cutar da kai da wajen yi maka sharri kai kuma sai ka ƙara wuta wajen yi masa ihsani da wajen kyautata masa yana ƙarawa kana ƙarawa ibn al-qayyim yake cewa wa ma azunnuka tusaddiqu bi anna hadha yakunu fadlan an tata'atahu yace ba na tsammanin kai mai sauraro zaka gaskata cewa wannan abin zai yi bare kai ka gwada yi ana yana cutarka kana ƙara masa ya cuce ka ƙara masa ce sai yace fasma'il ana qawluhu azza wa jal saurari maganar Allah wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyul habib sai yace wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadzin azim wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul 'alim Allah yace da mummuna da kyakkyawa da mummuna ba za su taba zama daidai ba ka ture mummuna da mafi kyau sai ka ga wanda tsakaninka da shi babu gabiciji gaba ce baka a tsakaninku ya dawo kamar dan uwa na kudda kut sai Allah ya ce wa bayu laqaha amma ba kowa ake baiwa wannan baiwar ba illa alladhina sabaru sai wanda suka yi hakuri wa ma yulqaha ba kowa ake bawa wannan baiwar ba illa zu hadzin azim sai mai babban lada wa in ba yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun idan shaydan ya nemi ya san ya sa maka waswasi yayi maka wasa da hankali fasta'iz billah to ka nemi tsarin Allah innahu huwa as-sami'ul 'alim shine as-sami'u mai ji shine kuma al-alim masani haka nan ubangiji subhanahu wataala da ya sifanta mutanen ƙurai yace ulaika yu'tauna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun wadannan su ne wadanda ake ba su ladan su sau biyu saboda hakurin da suka yi kuma suna ture mummuna da kyakkyawa Allah ce suna ciyarwa daga abin da muka azurta su ibn al-qayyim yace kuma kai la'akari da halin wani annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin sa annabi shi da kansa yake ba da labarin wani annabi daga cikin annabawan Allah mutanen sa sun masa jina-jina yana sa hannunsa yana share jini daga jikinsa daga fuskarsa amma yana cewa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka gafarta wa mutane na ba su sani ba ne gashi sun masa jina-jina shi da kansa yana sa hannu yana share jini daga fuskarsa, amma kuma addu'a yake musu. Yana cewa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Maqami na ihsani a cikin wannan kalma, ɗan jumla guda hudu ya hada, guda hudu ya hada musu, ihsani hudu ya hada musu. Ihsanin farko afwa, wanda zai yi wannan addu'ar kaga yayi afwa kenan, afwa. Ihsani na biyu nema musu gafara, Allah ya yafe musu. Ihsani na uku nema musu uzuri, nema musu uzuri, hanzari. Fa innahum la ya'lamuna, wasu sani bane, dan sun sani annabi ne, ba su jefe da ba su yi min jina-jina, sun zaci cewa ne makaryaci ne. Kaga hanzari yake nema musu a gurin Allah. Ihsani na uku yadda ya nuna tausayawarsu gare su, har ma yake cewa mutane na yana jingina su zuwa kansa, kamar kai ne kake nema ma wani, kake kama kamun kafa ga wani, kake nema masa alfarma ko yayi wani abu ana so a hukunta shi, a hora shi, sai ka buga waya ko ka je da kanka ka ce wannan yaro da ne, wannan hadimi na ne, wannan kazadi na ne, aboki na ne, jingina shi ga kanka, wannan danka nuna ya cancanci a tausaya masa, nawa ne shi. Saboda haka da ya tashi sai ce liqaumi, Allah ka gafarta wa mutane na jama'ata. Ibn al-Qayyim ya ce ka saurari abin da zai kara sa maka sauki a zuciyarka, har ka ga kana iya kai ma aka aiwatar da irin wannan ɗabi'a. Ya ce i'lam anna laka zunuban bainaka wa bain Allah takhafu awaqibaha, kana da zunubi tsakaninka da Allah wanda kana tsoron ƙarshen al'amarin zunubinka, kana tsoron abinda zunubinka zai haifar maka tsakaninka da Allah. Wa tarjuhu an ya'fu an, kana fatan Ubangiji ya yafe maka laifukanka. Wa yaghfirha laka wa yahbaha laka, ya yafe maka ya ce ka tafi ya bar maka ya barka. Wa ma hadha, duk da wannan kuma, duk da laifukanka da kake fatan Allah ya yafe maka ya gafarta maka, kuma ba wai iya nan ka tsaya ba, a'a kana so kuma ya ni'imta ka, kana so ya baka, kai ya hana ka, duk wani abu mai amfani Ubangiji ya amfanar da kai kai ma da shi, in lafiya ce kana so ya baka lafiya, kana so ya baka abinci, ya baka wadata, ya baka zaman lafiya, ya baka kwanciyar hankali, ya baka yaya in baka da su, ya baka aure in baka da aure, duk kana so, duk da cewa ga laifinka kuma kana son a gafarta maka, kai masa laifi kana neman ya gafarta maka, bayan gafarka kuma kana neman ihsaninsa. Ba haka muke tsakaninmu da Ubangijinmu ba, mun masa laifi kuma bayan mun nemi gafarar sai ya gafarta mana, ko mu koma muna ƴan miriya ka bamu ka bamu, haka muke yi wa Allah subhanahu wata'ala. Yace to idan har kana yi wa Allah haka tare da cewa kayi masa ba daidai ba, kana saba masa, to kai ai kai yafi cancanta, kai ma ka mu'amalanci bayansa da irin wannan mu'amalar. In sun bata maka, to kai musu afwa kuma ka kyautata musu, dan kai ma Allah ya maka irin wannan mu'amalar da kake so. Fa innal jazaa min jinsil amal, domin irin sakamakon ka, irin aikin ka, irin aikin da kai, irin sakamakon da zaka samu. Fa kama ta'mal ma'an nas fi isa'atihim fi haqqika, kamar yadda kake wa mutane yayin da suka bata maka kake musu mu'amala. Yaf'alu Allahu ma'aka fi dhunubika wa isa'atika, kai ma sai Allah ya maka irin wannan mu'amalar yayin da kai saba masa, sai ya yafe maka kuma ya biyo baya da wasu kabaki na girmamawa na ainihin ihsaninsa. Jaza'an wifaqa, kuga wannan sakamako ne daidai da irin aikinka. In kuma kaga dama, inji Ibn al-Qayyim yace je ka karama, in kaga dama kai afwa, in kaga dama ka kyautata, in kaga dama ka ki kyautatawa. Fa kama tadinu tudanu, kamar yadda kai haka za a yi maka. Wa kama taf'alu ma ibadihi yaf'alu bika, yadda kai wa bayansa haka zai maka. Saboda haka kullum ka rika tunanin matsayin da kake da shi a wajen Allah subhanahu wata'ala, da laifuffukanka da suka cika maka rayuwarka, kuma kake neman gafara su tare da kyautatawa kuma kake neman ubangiji ya maka to haka kai ma kai irin wannan tare da bayinsa baya ga wannan kuma idan kai kai haka to zaka samu kuma taimako daga Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam wani yazo ya koka masa cewa danginsa kullun cikin kyautata musu yake amma kuma su kullun cikin munada musu suke ana samun irin wannan sai kaga mutum a cikin dangi kullun yana kokarin ya zai kyautata ya zai faranta amma kuma shi kullun bata masa yake kullun cutar da shi danginsa suke ya kawo kukansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gashi abin da yake faruwa tsakaninsa da danginsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi la yazalu ma'aka min Allah zahirun ma dumta ala zalika ba zai gushe ba ba za ka gushe ba kana samun mai taimaka maka mai goyen bayanka tare daga Allah matukar ka tsaya akan haka ma'ana ka ci gaba da taimaka musu koda suna cutar da kai kai kuma Allah yana tare da kai zai taimaka maka saboda haka yana daga cikin ihsanin Ubangiji subhanahu wataala ga bawansa yayin da ya kasance bawa yana kyautatawa ana mudana masa to shi kuma Allah subhanahu wataala zai kawo masa dauki zai goya masa baya sannan Ubangiji subhanahu wataala karshe zai bashi nasara domin duka mutane da za su ji labari da za su ji labarin cewa ai wani yana kyautatawa wani ba kadan ba yana masa kaza yana masa kaza amma kuma shi kaji abin da yake masa yake masa wannan kuma abin da yake masa marasa kiyo bai hana ci gaba da kyautata masa ba to duk mutane za su zama tare da kai duk za su zama masu goyen bayanka to kaga ihsanin ka zuwa gare shi ya sa ka samu kuma zukatan mutane gaba daya sun ci gaba da yi maka kyakkyawar addu'a da kyakkyawan fata kuma da tsaya maka a cikin dukkan al'amari da ya shafe ka shi yasa karanta sirar bayin Allah zaka ga irin wannan dayawa zaka ga ana bata musu suna kyautatawa ana bata musu suna kyautatawa akwai al-Ahnaf ibn Qais wata rana ya taho sai wani ya biyo shi al-Ahnaf ibn Qais yana da cikin wadanda suka shahara da hakuri a cikin larabawa ya rasu shekarar hijira 72 ya fito sai wani ya mutum ya biyo shi ya dinga zagin sa shi dai yana ta tafiya bai kula shi ba yana ta tafiya har ya shigo unguwarsa mutumin da ya biyo shi sai ya juyo ce da shi kai maza ka kammala dukkan zage-zagen da zaka yi mun ka kare kaga nan ka shigo unguwata in ba haka ba in wawayen unguwar nan suka ji labarin suka ga abin da kake mun to zaka ga abin da baka so in sauri ka gama kaga shi yana masa shi goyen kokarin yadda zai kubutar da shi kada ya shiga hannun matasa su fito su ji yana zagin wannan bawan Allah kuma anguwarsu ba zai ji da daɗi bai ce in maza ka gama zage-zagenka ka tafi in matasan nan suka ji to ba za ka ji da daɗi ba to haka bayin Allah na kware suka kasance tarjumar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kullum muna faɗa wa mutane wannan bawan Allah irin yadda ya rika ganin tuggu iri-iri daga wajen 'yan bid'a amma rayuwarsa cike take shi kuma da kyautata musu duk sanda ya samu wata dama da inda a ce ba shi ba ne wani ne ramuwar gayya zai yi shi kuma a lokacin ƙara kyautata musu zai yi irin wannan ba kaɗan ba lokacin da Ibn Makhluf ya rasu Ibn Al-Qayyim ya zo yana murna yake gaya wa Ibn Taymiyyah cewa babban makiyinka wanda ya yi ta sa'ayi ya ga an kashe ka ya yi ta sa'ayi ya ga cewa an zubar da jinin Ibn Taymiyyah ya zo yana murna cewa ya mutu Ibn Taymiyyah daka masa tsawa ce me haka ya za ka rika murna da wani ya mutu tashi ka kai ni gidansu Ummu Taziya nan da nan ya wuce gaba aka je gidansa ya yi musu taziya ya yi masa addu'a ya ce kuma dukkan wani abu na bukata ku in ya taso ku neme ni babban bakinsa ne amma ka duba yadda ya yi masa a abin nan ɗinsa irin wannan suna nan da yawa bayan Allah na kwarai to wannan tarbiya ce da Allah subhanahu wataala ya bawa annabinsa shi kuma ya karantar da al'ummarsa sai dai abu ne mai wahala kamar yadda Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadzin azim sai mai babban rabo ne zai iya wannan ba kowa ba amma dai kuma ka nemi tsarin Allah daga shaydan ka nemi tsarin Allah daga shaydan shi yasa zamu ga ayat da take gaba abinda take gaya mana kenan ka nemi tsarin Allah daga shedan dai da za a tunzura ka kakka bari shedan ya wasa da kwakwalwarka da hankalinka insha Allah wanda ita ce matashiyar karatun mu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh